sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60.25 da kuma 16. Masu saurare a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. Za iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Sannan za iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Yau Juma'a 12 ga watan Afrilu shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji cewa al'ummomin jihar Adamawa da Taraba sun koka akan wasu kungiyoyin matasa na 'yan ta'adda da suka addabe su. Sannan za ku ji cewa rundunar sojin saman Najeriya ta ƙaryata zargin da ake yi mata na cewa jiragen yakinta na sako bama-bamai akan fararar hula a jihar Zamfara. Kamar kowace ranar Juma'a, yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari a farko, wato plus. Sannan muna tafe da labaran wasanni daga ƙasar Kamaru, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumar sabbin jami'an sojan da suka karɓi ragaman mulki a Sudan sun ce suna shirin maido da mulkin farar hula a ƙasar a cikin shekaru biyu masu zuwa. A wani taron manema labarai a yau Juma'a, wani babban hafsin sojan ƙasar Janar Omar Zain Abidin ya faɗi cewa hukumomin sojan ƙasar ba za su miƙa shugaba Omar al-Bashir da aka hambara ba ga kotun duniya da ke neman sa ya fuskanci tuhuma akan laifukan yaƙi da nasaba da hataka haƙoƙin bil'adama da kuma kisan ƙare dangi. Masu zanga-zanga a Sudan da suka kwashe watanni huɗu suna zanga-zangar adawa da shugaba mai mulkin kama karya sun bijirewa wata dokar ta ɓaci ta hana fita da aka kafa a jiya Alhamis da dare bayan da aka tumɓuke shugaban ta hanyar juyin mulki. Masu zanga-zanga sun bayyana cewa su shugaban farar hula suke so ba na sojoji ba. Rahotanni daga ƙasar Kenya sun ce wasu 'yan bindiga sun sace wasu likitocin ƙasar Cuba guda biyu a Mandira bayan da suka harbe ɗan sandan da aka ɗora wa nauyin kare likitocin Hallahira. Jami'an ƙasar sun ce suna kyautar da zaton ɓarayin 'yan ƙungiyar Al-Shabab ne da ke alaƙa da ƙungiyar Al-Qa'ida. Mandira shi ne babban birnin yankin Mandira arewa maso gabashin Kenya, kuma yana kan iyakar Somalia da Kenya ne. Wata babbar fashewar bom ta tattaka wata kasuwa da safiya wato yau Juma'a a kudu maso yammacin Pakistan. Akalla mutane 18 sun rasa rayukansu, wasu 48 kuma sun jikkata. Jami'an 'yan sandan kasar sun ce wani bom da aka dana a wani shago ne haddasa fashewar a yankin Quetta, babban birnin lardin Baluchistan, wanda galibinsa 'yan Shi'a ke zama ko suke hada-hadar kasuwancinsu. Haka kuma wasu daga cikin tsirarin kabilun yankin na cikin waɗanda harin ya shafa. An kaddamar da bincike akan harin don gano dalilinsa, a cewar Abdulrazak Chima, mataimakin Security General na 'yan sandan kasar. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa shi ba zai san, wato bai san da zaman shafin yanar gizo na WikiLeaks ba, bayan da aka kama wanda ya buɗe shafin na kurmata bayanai, wato Julian Assange a Burtaniya. Mutumin ɗan shekaru 47 da haihuwa ɗan ƙasar Australia, dama ofishin jakadancin Ecuador yake da ke birnin London, ya ɓoye tun daga shekarar 2012, amma aka bankaɗo shi aka kuma tusaƙe sa a jiya Alhamis. Yanzu haka yana hannun 'yan sandan Burtaniya. Kasar Ecuador ta ce Assange ya saba ka'idojin neman mafaka saboda ya ci gaba da yin katsalandan harkokin wasu ƙasashe ta hanyar wallafa wasu muhimman bayanan sirri. A jiya Alhamis ne 'yan jarida suka yi wa shugaba Trump tambayoyi akan kaman na Assange, inda kuma ya ce shi bai san komai game da wannan shafin na WikiLeaks ba, har ya ƙara da cewa wannan ba irin abin da nake da lokacinsa ba ne. 'Yan ƙungiyar Taliban sun sanar yau Juma'a da shirinsu na ƙaddamar da har-haren bazara na shekara-shekara da suke yi a Afghanistan a daidai lokacin da hadakar dakarun Amurka ke jagoranta ke kokarin ganin an kawo ƙarshen mummunan yakin da 'yan bindigar masu zafin kishin addini wanda aka kwashe shekaru 18 ana yi farmaki wanda ya yi wa lakani da Al-Fath ma'ana nasara da larabci ya fara aiki da safe yau a fadin kasar da zummar kafa daular Islama a Afghanistan inda babu Amurkawa a cewar wata sanarwa kodayake masu ido sun ce wannan sanarwa wata muhimmiyar alama ce saboda mayakan a 'yan shekarun nan ba su tsage da kai farmaki ba a lokacin huntudu kuma sun kai hare-hare akan dakarun Afghanistan da takwarorinsu na rundunar NATO da Amurka ke jagoranta.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Al'ummomin jihar Adamawa da Taraba sun koka akan wasu kungiyoyin matasa na 'yan ta'adda waɗanda ake kira 'yan shila da kuma 'yan benci, inda sukan tare hanya su daba wa mutane wuka ko su kwace dukiyar jama'a wani lokacin har da kisa. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da rahoton.
Su da waɗannan 'yan shila kama shakwaya sukan shiga keke napep ko kuma su fake a lungu inda suke dabawa jama'a wuka tare da kwace abin da mutum ya mallaka wanda da wuya ma a waye gari ba tare da kaji sun yi barna ba. Ko a cikin makon nan sai da waɗannan matasa 'yan jagalila suka yi barna a cikin garin Jimeta da Yola, kuma kamar yadda alƙaluma ma suka tabbatar kusan mutum 5 ne suka rasa rayukansu sakamakon tu'annitin 'yan shila a Yola fadar jihar Adamawa, lamarin da yanzu ke neman gagarin kundila. Malam Muhammad Osga wani magidanci ne a Yola ya mako bai ne da malamarin ke kazanta a yanzu da abin takeici.
Na dauki kusan watanni 2 ina nazari akan harkokin maganar shilla wannan. Babban abin anan shine mutane mu na arewacin Najeriya sun yi sake kwarai da gaske da rashin tarbiyyar ƴaƴanmu na gari. Kamar jiya gashi wani yaron an biyo shi daga club ne ko daga ina ne har suka yanka shi suka farke cikin sa. Ina kira ga gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya da kuma jami'an tsaro da Allah da su sa ido kuma da iyayenmu da masu angwani.
Ita ma da take karin haske Malama Binta Khalid Adam dake cikin shugabannin gidauniyar Al-Muhsin wanda make kokarin ganin sun ilmantar da waɗannan matasa illar da ke akwai, ta bayyana halin da ake ciki da kuma kokarin da suke yi a yanzu.
Abin da ya shafi wannan al'amari kusan mun daina ma bacci ido biyu, misali a cikin magarin Jimeta inda wannan al'amari ya yi kakatu kamar irina da ya zama muna aiki babu dare babu rana wurin canzawa waɗannan mutane ko waɗannan matasa da suka samu kansu a cikin irin waɗannan yanayi na shaye-shaye da bangar siyasa da dai abubuwan da ba su dace da tsarin rayuwar ɗan adam ba. Kusan mu ya faɗaga mana hankali sauran yara da basu samu kansu a cikin harkar ta'addanci ba suna da saukin ka jawo su ka raba su da harkan shaye-shayen, amma waɗanda suka riga da suka shiga harkan ta'addanci suna da wuyan sha'ani, suna da wuyan su saurare ka, yana ɗaukar lokaci mai tsawo kafin su dawo zuwa gare.
Na san kukan je har inda waɗannan matasa suke, kaman ya matsalar take?
Matsalar tana da girma sosai, domin idan ka je lungun ka same su, su kansu ba sa ma rayuwa irin ta mutane. Rayuwarsu da rayuwa ce tamkar ta dabbobi, tunda rayuwa ce wanda rayuwarsu babu tsafta, babu abinci mai kyau, ba su da tunani kyakkyawa. Tunani irin ta mutane kaga ai rayuwa ya gurbata. To tunda suna irin wannan rayuwa ba sa kallon kowane mutum da shi da ransa a matsayin wani abu mai muhimmanci, ba su dauki rayuwar mutane da muhimmanci ba, shi yasa kaga kisa cutarwa su soke ka su yanke ka bai zama musu matsala.
To wai ko me hukumomin tsaro ke yi ne yanzu kan wannan lamari? Suleiman Baba shine jami'in hular jama'a na rundunar tsaron farinka ta Civil Defense a jihar Adamawa. Ya ko bane kokarin da suke yi da kuma nasarar da suke samu.
Rundunar Najeriya ta tsaro da bada kariya ga farar hula ta dauki matakai guda biyu wajen ganin cewa ta dakile ayyukan 'yan shila a cikin kwariyar birni da kuma kewaye. Mataki na farko da aka dauka shine zafafa sintiri da ake yi dare da rana wajen tabbatar da cewa mutane sun samu natsuwa sun gudanar da ayyukansu na yau da kullun cikin kwanciyar hankali.
Kamar Adamawa ita ma makwabciyarta wato jihar Taraba na ko fama da nata annoban ta 'yan benci wanda su hari ma suke kai wa junansu a unguwanni, kuma ko a makonnin baya sai da ko suka raunata kwamishinan 'yan sandan jihar, ko da yake jami'in hular jama'a na rundunar 'yan sandan jihar DSP David Misal ya ce yanzu fa suna samun galaba akan waɗannan matasa.
Lokacin da suka fara tuban jama'a mun kaisu don tabbatar da cewa ba su ci gaba ba, wata dalilin haka ne kuka tura jami'an tsaro kusan kowane wuri da cikin gari. Wani nasarar da ya shafe yawancinsu wanda an gurfanar da su a gaban kotu yanzu dai da alama mun sha kan alama. Yawancinsu an kai da shi da ziyarta ta cewa akwai ƙwayoyi waɗanda ke bugarwa a jikinsu ko kuma ma sun ci gaba da gudanar da aikin.
Koma da menene dai? Masana na ganin fa akwai buƙatar su ma iyaye su tayi tsaye da miyaki da wannan annobar. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Tukar asha kwaya, kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara, tukar asha kwaya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz. Rundunar saman sojan Najeriya ta ƙaryata zargin da ake na cewa jiragen yakinta suna sako bama-bamai akan fararen hula a jihar Zamfara. Ga wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina daga Abuja dauke da rahoton.
It is quite ridiculous, shocking and very disturbing that anyone will make allegations that the Nigerian Air Force will use its aircraft to attack the same citizens that it is meant to protect.
Kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commander Ezekunle da Ramola, ke ƙaryata zargin da ake cewa jiragen yakin sojojin saman Najeriya suna sako bama-bamai ga mutanen ƙauyukan da ke jihar Zamfara waɗanda ba su da laifin komai. Ya ce abin takaici ne a yi wannan zargi cewa mayakan saman Najeriya na kai hari ga mutanen da dama can su ake son karewa. Hare-haren da muke yi da jiragen yaki mai take Operation Dramnichia na ƙarƙashin babban hare-haren nan ne mai take Operation Sharan Daji da sojojin Najeriya ke aiwatarwa a yammacin arewacin Najeriya. Dukkanin harin da muke kaiwa ana yi ne bayan samun sahihan bayanan sirri, tunda mun san cewa ƴan bindigar wani lokaci na cakuɗuwa da sauran jama'a musamman in wuta ya yi wuta. Don haka muna tabbatar da cewa muna yin taka tsantsan kafin duk wani hari da za mu kai. Bari ma in gaya maka cewa sai fa jiragen tattaro mana bayanan sirri sun lalle ko mana asirin inda ya kamata mu afkawa kafin mu kai harin. Na kuma tambayi Air Commander Ezekunle da Ramola ko ya zuwa yanzu masu wannan korafi sun kawo musu wani shaida.
Nobody has come to show us anything.
Ba mu ga kowa ba, babu wanda ya zo mana da kowane irin hujja ko shaida cewa. A don haka duk inda muke kai farmakinmu wato sansanoni ne na 'yan bindiga da iya. Don kuma wani ya kawo mana hujja cewa ana yin ɓarna ga fararen hula, to za mu amince.
We are willing to entertain and accept that, but we haven't.
Na tambayi wani ƙwararren kan kai farmaki daga sama wato Wing Commander Musa Isa Salmanu ko a ganinsa me yasa ake wannan zargi a irin wannan lokaci?
Eh to gaskiya gudu da zai zama da wuya ba wai za a ƙaryata su waɗanda ke ƙorafin ba, amma ni yadda na san da aiko suke gudanar da al'amuransu na san cewa sukan ɗauki dukkan abin da ake cewa precaution kamin su kai hari, kuma bayan sun kai hari sukan yi abin da suke cewa battle damage assessment domin su ga cewa ko an yi ɓarna ma waɗanda bai kamata a yi ɓarna ba ko haka. Kuma idan ka duba su aiko sun san da suka yi wani abu da ba daidai sukan fiskar kansu suke nemi kuskure ko kuma ga sauran sun kuma sukan gyara.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Nigeria kasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya.
A gaida Hassan Maina Kaina. To yau fa kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Kafin mu buɗe layinmu mu shakata da wannan waƙar.
Ai ayan yara gobe na nake ci.
Ai ayan yara gobe na nake ci.
Ka ji ka danguna san za faɗi yake sha ta gobe na yake ci.
Ai ayan yara gobe na nake ci.
Inda na dauki ya ganga ta kana na dauki dan amshi na. Maso zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau ko wane gumi na yake ci.
Kaya yara gumi na nake ci.
Idan dai ka ga mutum bisa mota kana ga sutura kyakkyawa yana yin yanga yana yin toko na tabbata gumi na. sha wuya akan sha dadi kai yanya ragumi nan ke ce
kai yanya ragumi nan
ke kama da zamane na kawen mu
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655
to madalla mun sami kira daga Jos da wa muke magana
Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Alhaji Kabiru Highlander daga cikin garin Jos
to Alhaji Kabiru muna jin ka
alhamdulillah ina murna da wannan lokaci da Allah ya kawo mu na mulkin shugaban kasa Buhari na jin fata da nake yi anan shine dan Allah ɗan Najeriya maimakon surutai da muke yi akan abubuwa da suke faruwa to mu dinga taimaka mushi da addu'o'i na alkhairi ina ga shine zai fi mana maimakon surutan da muke yi gaskiya hukumar tsaro tana kokari kuma da fatan su ƙara kokari akan wanda suke yi Allah ya ba su nasara Allah ya kimce mu Allah ya sa su gama mulkin su lafiya nagode daga Alhaji Kabiru Ahmad da cikin garin Jos
to Alhaji Kabiru godiya muke yanzu kuma sai jihar Taraba da wa muke magana
da Abdullahi Yusuf ne daga cikin
to Malam Abdullahi muna jin ka mayor
ni da kira nake da gaban kasa Muhammadu Bakri da Allah ya taimake mu san transfer na mu Taraba ke daga garin Mambila dai zuwa karamar kumar kasa local government ba mu san wuta ba tun da aka yi duniya ne
to madalla to madalla Malam Abdullahi Allah ya sa sun ji wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Kaduna da wa muke magana
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alayka salam da wa muke magana
sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to Alhaji Musa muna jin ka
to ina so in bada shawara ne kuma ina so in tsira ga yan arewa manyan mu na arewa da tawan arewa da kamata a ce ku ta kalubalantar shugaban kasa Muhammadu Buhari ku da gaggiya mai maganganun da ba su dace ba to wani da za a hada kai domin a kawo arewa ci gaba domin yanzu fatan mu kai a hada kai siyasa ta riga ta kare manyan arewa kun tsoron Allah ku hada kai da shugaban kasa a kawo ci gaba arewa tun Najeriya kuma da ƙarshe ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kwace nefa a hannun yan kasuwan nan domin sun gaza ba za su iya ba mutane wutar lantarki a Najeriya ba kullum muna fama da duhu babu wuta babu ruwa ya kamata a ce shugaban kasa ya kwace koma nefa yadda yake a nefa ya santa to muna fatan a fata a nefa din nan domin ɗan nefa sun gaza muna cikin duhu a Najeriya a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode
to Alhaji Musa godiya muke yanzu kuma sai da kai yawuri assalamu alaikum da muke magana wa alayka salam
to hajjia sunana dan Asabi mai fata yawuri
to malam dan Asabi muna jin ka
to yau ina so in mika gaisuwar ta'aziyya ta zuwa ga sanatawa makko bisa da suwan baradan wa makko ina addu'a Allah ubangiji ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah kuma shirai abin da ya bari ya uwanmu musulmi da suka da su kuma Allah ka ji kansu mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani bayan haka ina so in yi saukaci dangane da waɗanda suka ƙara ma man fetur kuɗi to ina kira gare ku idan kun yi ne domin ku ɓata gwamnatin Buhari wallahi ba za ku samu nasara ba Buhari dai zaɓar sa muka yi insha Allah sai ya yi shekara kuɗin nan ko kuna so ko ba ku so saboda haka ku ji tsoron Allah ƙarin mai ba zai sa ku wallahi ku sha ma gwamnatin Buhari kashin kaji ba sai fata za ku tashi lafiya
to malam dan Asabe mai fata ya wuri godiya muke yan sai da ku sai daga jihar Kaduna da wa muke magana assalamu alaikum da wa muke magana daga Kaduna to mun kira mu daga Kaduna ya katsi amma mun ƙara samun wani kira daga Kaduna assalamu alaikum da wa muke magana
wa alaikum salam hajja ya aiki
lafiya kalau
to sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tare da Najeriya
to muna jin ka Murtala
so a ajiya su manyan sarakunan nan kuwa muna daraja su muna girmama su musamman na zamfaran nan. To amma za mu yi mamaki tuntuni ba su taɓa fitowa sun kalubalanci ko sun nuna damuwar su 100% kan abin da ke faruwa a zamfara ba, amma duba da aka ɗan yi shagube kansu suka farga. To kuma da suke cewa inda ake kai hari misali ba ƴan harin ɗaya ba guri ƴan ta'adda ba ne, to sai su nuna asalin guri ƴan ta'adda man sai a dinga kai hari, inda sun san can gurin ba na ƴan ta'adda ba, to ina guri ƴan ta'adda? Ya sai su ɗan ƙoƙari su nuna ma jami'an tsaro sai a daina kai ma wanda ba zuba su gani ba. Hari da fatan za ku tashi lafiya.
To godiya muke Murtala. Yanzu sai jihar Katsina da wa muke magana?
Faraji Muhammad ne daga Dakin Daura jihar Bori Lokar Ganna.
To Alhaji Muhammad muna jin ka, da fatan zaka dan rage rediyon ka.
To na rage rediyon nawa yawa, to mu dai abin da muke so sai da Allah a mulkin wannan na babu bare mai mai.
To mun rasa Alhaji
wannan
mun rasa Alhaji Muhammadu. Yanzu sai jihar Kano. Salamu alaikum, da wa muke magana?
Wa alaikum salam, barkanku da haka.
Yawwa barka dai, muna jin ka.
Na ban gida kuma na'am, sunana ban gida, ina kiran ku daga nan jihar Kano a shekarun Warkudu.
To muna jin ka baban gida.
Na'am, to Allah ina son yan hankali ne ga yan kasa. Kamata mu dinga yin shugabanni addu'a ba wai mu dinga challenging din su ko kuma na biya musu wani zuwan zuwa da na ba dadi ba. Da Allah addu'a ya kamata mu dinga yi wa shugabannin mu. Na gode, tashi lafiya.
To godiya muke yi baban gida. Yanzu sai jihar Katsina. Salamu alaikum, da wa muke magana?
Wa alaikum salam, da Usman Kwangolan da mai adawa lokar jami'a.
To Usman muna jin ka.
Yawwa, ni abin da nake roƙo ga mai girma ya shiga nan ƙasa, akwai wani aiki da aka fara mana tun lokacin CCF a Tabo. Ina roƙon ya zanto ya an ida mana shi na dam da fatan a sahi lafiya.
To mun madalla Usman, da fatan sun ji wannan kira naka. Yanzu kuma sai daga jihar Ilorin, da wa muke magana?
Ina magana da Malam Dauda Wanke ne.
To Malam Dauda muna jin ka.
Na gode Allah da Allah kaddar cewa na same ku. Na dade gaskiya ina neman waya.
To mun ma mun gode da ka same mu.
Yawwa alhamdulillah. Kuma sai ni gode ma Allah, magana da kike ci mun tu akushi ita ce kun ka buɗa gidajen waya saboda a bayyana ma duniya. A gaskiya saboda Allah matsalar tsaro a jihar Zamfara, Sokoto, Kebbi, Katsina, Kaduna abu ne wanda ya kai cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu irin jami'an tsaro da suke kai farmaki kan waɗannan ƴan ta'adda, waɗansu ƙwararri kuma waɗansu waɗanda ba su san abin da ake kira tsaro ba, su dawo suna cewa jami'an tsaro suna kai farmaki ga fararen hula. Allah suna zuwa suna ganin irin wahala da waɗannan bayan Allah suke sha. Su ba mutane ba ne? Ya kamata mu yan arewa mu taya su addu'a, Allah ya kawo su nasara a kan waɗannan mutane. To haɗa kai su.
To mun gode Malam Dauda. Yanzu kuma sai jihar Lagos, da wa muke magana?
Assalamu alaikum Hajiya, kina magana da Muhammad Rabi'u magajin samarin jihar Lagos da ke nan Ajegunle Bandar Makaho.
To muna jin ka.
Yawwa, na farko dai abin da nan sai a cikin wannan madina naku da kuke na yau, fata na dai Ubangiji Allah ya sa a gama lafiya. Yau na biyu kuma dan Allah dan Annabi shugabannin da manyan mu ƴan arewa da kudanci gaba ɗaya Najeriya, duka fa uwar mu ɗaya uban mu ɗaya fa. Saboda haka dan Allah ba ya hakuri a taimaka a tsara haɗa kai. Ubangiji Allah kuma ya zaunar mu da ƙasar mu lafiya. Allah ka kuma ya taimaki shugabannin mu a tashi lafiya. Kina magana.
To mun gode Alhaji Rabi'u. Yanzu kuma sai daga jihar Yobe, da wa muke magana?
Ina magana da Ibrahim Sha'ibu Kaitan.
To Ibrahim Sha'ibu muna jin ka.
Yawwa, babban abin da nake kira da mai girma gwamnan Yobe mai tafiya shine kula da batun local government. local government. Saboda muna da ainihin tun daga hawansa bai kara mana promotion ba. Promotion ba a kara mana ba har zuwa yau. To saboda haka ina roƙon gwamna dai kafin ya tafi ya duba ainihin ma'aikatan local government. Dan Allah ya yi haƙuri ya duba mana. Yawwa, shi ne bayani na.
To, Ibrahim Sha'aibu Gaidam godiya muke yi. Madalla da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna godiya. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon ya ce ƙarfe 4:55 yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice. Kulabdin kwallon kafa inda mutum silayensu na kasar jamhuriyar Kamaru na 'yan kasar shekaru 17 malamin da ke horar da su Mr. Alibi Thomas sun gudanar da atisai ɗinsu a kasar Taki da kuma kasar Rwanda na shirye-shiryen da suke yi domin halattar cin gasan kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka na matasa wanda za a gudanar a kasar Tanzania a cikin wannan shekarar ta 2019. Kocin ya fitar da sunayen waɗanda za su taka leda su 21 wanda ake ganin cewa za su tabbuka wani abin ku zo mu gani a can kasar ta Tanzania. Har ila yau dai kasar Kamaru ita ce ta karbi gasan cin kofin kwallon kafa ta nahiyar Afirka amma na bangaren matan sojoji na nahiyar ta Afirka a shekara na 2020 anda ministan tsaro na kasar jamhuriyar Kamaru Joseph Betty Asomo ya yaba wa wannan da negligence da aka yi wa kasar ta jamhuriyar Kamaru wajen bata hada gasar cin kofin kwallon kafa na matan sojoji sai kuma tsohon captain din kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru Rego Bexon ya shiga saka mai wuya a yayin da kotun TCS masu cafko manyan barayin gwamnatin kasar take nema ta gurfanar da shi a gabanta domin masa wani binciken gwagwab na waɗansu maƙudan kuɗaɗe da ya kwanta a kansu. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a taƙaice.
Towa ta kace zara hukumar sabbin jami'an sojan da suka karbo ragamar mulki a Sudan sun ce suna shirin maido da mulkin farar hula a kasar cikin shekaru 2 masu zuwa. A wani taron manema labarai yau Juma'a wani babban hafsin sojan kasar General Omar Zain Abdin ya kuma faɗi cewa hukumomin sojan kasar ba za su miƙa shugaba Umar Al-Bashir da aka hambara ba ga kotun duniya da ke neman sa don ya fuskanci tuhuma akan laifukan yaƙi da nasaba da haƙoƙin bil'adama da kuma kisan ƙari dangi. Wata babbar fashewar bom ta tattaka wata kasuwa da safe yau Juma'a a kudu maso yammacin Pakistan akalla mutane 18 sun rasa rayukansu wasu 48 kuma sun jikkata. Jami'an 'yan sandan kasan sun ce wani bom da aka dana a wani shago ne ya haddasa fashewar a yankin Quetta babban birnin lardin Baluchistan wanda galibinsa 'yan Shi'a ne ke zama ko suke hada-hadar kasuwancinsu. Haka kuma wasu daga cikin tsirarin ƙabilun yankin na cikin waɗanda harin ya shafa. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa shi bai san zaman shafin yanar gizo na WikiLeaks ba bayan da aka kama wanda ya buɗe shafin na kwarmata bayanai wato Julian Assange a Birtaniya. Mutumin ɗan shekaru 77 da haihuwa ɗan ƙasar Australia dama ofishin jakadancin Ecuador da ke birnin London yake a ɓoye tun shekarar 2012.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin ta bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Lopes. Ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu wuni lafiya.